Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 29 ga watan Afrilu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan satar rigakafi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Shirin namu na yau zai kasance ne akan wannan sati na rigakafi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, amma kuma za mu mayar da hankali akan rigakafin coronavirus.
Sai ku ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe.
To jama'a, za mu fara ne da leƙawa zauren shirin lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar take shiryawa. A wannan karin, kamar yadda na bayyana a farkon shirin, maganar ta rigakafi ce da muhimmancin yinta. Ga Hauwa da ƙarin bayani.
Ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24-30 ga watan Afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya, an ware ranakun ne ko kuma satin ne don ƙarfafawa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka. Bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara, kuma shi ne matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Na sauraron mu, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so ma su ji ƙarin bayani akan wato rigakafi.
Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya akan ƙwayoyin cututtuka, yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan ƙwayoyin cututtuka sai jikin ya rufe jikin kai a ji wannan cuta. Kuma ana yin shi ta hanya da dama. Akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita ƙwayar cutar ce abinda ke kawo cutar, sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum. Sai kasance cewa ba za ta yi wa mutum illa ba, amma jikin mutum zai gane ta nan gaba. Kuma idan ya haɗu da irin wannan ƙwayar cutar, ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo, sai da rufe jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum. Akwai wanda kuma wani ɓangare ne na ƙwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum in sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata. Sannan kuma akwai ɓangaren wanda shi kuma da a ɗakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da wancan ƙwayar cuta sai a sa shi a jikin ɗan adam, sai jikin ɗan adam ya ɗauki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan ƙwayar cuta. Sai kuma na baya-bayan nan da aka yi na kimiyya wato ta irin kamar misali allurar corona da ake cewa yadda ake ta hanyar wato genetic tabin da ake a turanci.
Na'am, to likita, menene ma mahimmancin yin rigakafi?
Kamar yadda aka ce, rigakafi ya ce magani. to muhimmancin shi kenan ya kasance idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin dan adam sai kasance ba sabon abu bane jikin dan adam din zai fito da madaran da za su yaki cutar nan cikin kankanin lokaci ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin dan adam din.
Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su?
To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashenmu kamar a Najeriya misali ake yi. In ji akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka da kuma na shan inna da kuma na kwayar hepatitis wato wanda ke kawo ciwon hanta. Wannan su ne abin da ake fara bayarwa bayan haihuwa. Sannan bayan kamar sati hudu da abin da ya kama haka akwai wasu kwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rotavirus, akwai irin su sarki haƙora, su shan inna ɗin, su tarin shika wato whooping cough. To da dai abubuwa da dama irin su yellow fever sai kwanan nan kuma ga shi ana maganar malaria da sauransu. Akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon adana wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa yin ciwon adana aƙalla ya haura shekara 50 saboda ba a samun ta yanzu an yaƙe ta kuma yaƙin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafi.
Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya?
Abu ne mai mahimmanci saboda wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu da kuma ake ganin abin da nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya. Kamar Najeriya da na ba da misali ba za a manta cewar ta hanyar rigakafi Allah ya taimaka an kau da cutar agana ba wato smallpox kenan da turanci. Sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda wanda wasu wani bangaren na Najeriya misali ake kiranta sharatuwa da sauransu bakwandauro da sunayenta wanda ya san ta yadda da ciwon nan yake kamar shekara 20 zuwa 30 baya cutar ce mai tsananin gaske amma yanzu an samu saukinta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta da an samu irin waccan matsananciyar cutar. Saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hangen za su iya bayarwa a nan gaba zai kasance kenan an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karɓuwa sannan kuma mahukunta ba da ƙarfin gwiwa wajen ba da abin da kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama.
To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo?
To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam. Rayuwar shi cuta ce da za ta iya cika cuta ce da za ta iya lalata wata koda ko wani bangare
wato barazanarta ga dan adam ke
barazanarta ga dan adam
sannan
kuma yawan ta ga al'umma sannan kuma ta yaya ake yada ta saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana daukar su ta kwayoyin cuta ba ne misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali. Amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma sun ga kenan su ne za a iya zuba sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar rigakafin nan a hana yaduwar su cikin al'umma kuma a rage tasirinsu a kan rayuwa ɗan adam gaba ɗaya.
Na'am, to likita idan muka dawo nan gida ma Najeriya za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi. Wani kira za ka yi wa jama'a game da haka?
Akwai dalilai da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan. Idan har Allah ya sa harkar kace misali don gudanar da allurar da jakatun kuma kana hira da mutane za ka ga maganganu ne da yawa amma abin mafi tasiri shi ne rashin yadda akwai matuƙar rashin yadda tsakanin masu shugaban ciki da waɗanda ake shugabanta ba zan manta ba lokacin da muna yara ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga da ya ce sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku duk mai ɗa ya kawo shi za a yi allurar rigakafi a wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi za ka ga iyaye duk suna kai ‘ya’yansu ana yi musu saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmamawa a tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda har waɗanda ake mulka suna ganin cewa masu mulkinsu za su iya sai da su za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu da yawan mu a ce mu ma za mu iya yi wa kanmu waɗannan allurai inda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba aƙalla a ce muna da wasu da za mu iya yi wa kanmu to idan mu muke yi da zai ɗan rage zargi da ake samu sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya to wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake don samun matsaloli durin yadda da allurar rigakafin ba saboda ka abubuwa ne da dama da sa ake samu wannan amma dai wannan ba zai kauce magana ta gaskiya cewar alluran nan suna da tarihi da ake bukata ba wanda suke taimakawa wurin yaƙar cututtuka da kuma samun sauƙi.
Hawa ba ta yi nisa ba kafin mu koma zauren shirin lafiya uwar jiki ga ƙarin bayani da Hawa ta tattaro mana akan yiwuwar sarrafa rigakafin coronavirus a Najeriya.
Masana kimiyya a Najeriya sun hada allurar rigakafi guda biyu don yaki da annobar cutar corona kamar yadda shugaban kwamitin yaki da cutar kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Boss Mustapha ya sanar. Boss Mustapha ya ce ana ci gaba da gudanar da gwaje-gwaje akan sabbin magungunan rigakafin kuma da zarar an kammala za a fara amfani da alluran. Mustapha ya kara da cewa wannan wani gagarumin ci gaba ne da zai kara martabar bangaren kiwon lafiya a Najeriya ya kuma yi kira ga dukkanin hukumomi da masu ruwa da tsaki da su bada goyon baya da duk gudunmuwar da ta dace danganin an tabbatar da samar da rigakafin. Jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Ibrahim Kana ya yi ƙarin bayani game da rigakafin.
Tun ƙarshen 2020 wasu ma'aikatan kimiyya a wasu jami'o'i musamman ma a Dimas University da ke ADA a jihar Osun suna ta aiki akan coronavirus daga ƙarshen shekara shine sai suka gwadawa ma'aikatan kiwon lafiya akan cewa to su bincike su ya nuna musu akan cewa lalle tabbas su sun samu ainihin rigakafin da zai taimakawa ba maganin ainihin coronavirus. Su a bincike su ko ya nuna akan cewa har 90% na kwayan coronavirus dake jikin mutum rigakafin na iya maganin su. To a banan ba kwana ba bincike su da suka yi sun shi a laboratory ne kafin a ce rigakafi za a fara amfani da ita jikin mutane dole ne sai an je clinical trial stage 1 stage 2 har zuwa stage 3 wasu lokutan ma ana kaiwa har zuwa stage 4 babun da ake nufi da wannan clinical trial ɗin shine wannan rigakafin da suka kirkiro sai an je an gwada a jikin dabbobi a gwada a jikin mutane aka cewa eh lallai tabbas wannan rigakafin za su yi aiki ne. Na biyu a tabbatar kuma akan cewa wannan rigakafin ba za su iya kawo illa ga jikin mutum ba amma kafin a kai ga wannan ana buƙatar kusan $100,000 na dala to kaga wannan a Najeriya ba karamin kuɗi bane.
Ko yaya yiwuwar hada allurar rigakafin cutar corona a Najeriya ita ce tambayar da na yi wa ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir.
Zai iya yiwuwa a yi allurar rigakafin kafi a Najeriya har ko da na corona matukar za a bi matakan da ya kamata a bi a sa kayan aikin da ya kamata a sa a bi kuma dokoki da ka'idojin da ya kamata a bi kuma ko ba komai dan ba mu manta ba ana yin allurar rigakafi ko da yake na dabbobi ne misali a Jos a wannan makaranta da take Vom ta sashen bincike na bangaren aikin noma an yi alluran rigakafi kusan kala shida da ake yi wa dabbobi. Saboda haka za a iya yin wannan abu a Najeriya, kuma idan aka yi hakan zai kasance ci gaba ne sosai. Ya kamata a ce mun fara yi wa kanmu abubuwan da ya dace har da alluran rigakafin nan, ba sai mun jira wata ƙasa ta yi mana ba.
Idan za a iya tunawa, a ranar 2 ga watan Maris na wannan shekarar ne Najeriya ta karɓi kasan farko na alluran rigakafin corona kimanin miliyan 4, sai dai kuma kiyasin yawan 'yan ƙasar ya kai miliyan 200. Wannan wata kyakkyawar fata ce da aka fara hada allurar a Najeriya, duk da cewa mutane da dama na nuna amincewa da allurar.
Yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu sake komawa zauren shirin lafiya uwar jiki ƙarƙashin jagorancin Hauwa Umar, inda za ta jiyo mana ƙarin bayani akan rigakafin cutar coronavirus.
Najeriya ta shiga sahun kasashen da suka karbi allurar rigakafin cutar corona nau'in AstraZeneca, inda tuni shugaba Buhari da wasu gwamnonin kasar suka karbi allurar. A yau za mu tattauna ne kan irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan al'ummar kasar game da rigakafin. Tare da ni a cikin shirin akwai babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya, kazalika shine babban likitan alhazai na Najeriya, wato Dr. Ibrahim Kana. Barka da wannan lokaci.
Barkanmu dai.
Dokta, ta yaya kuke wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona?
Yadda kika yi bayani akan cewa sanda ainihin rigakafin suka isa Najeriya, bayan ga cewa ainihin gidajen jaridu da kuma wasu social media mun tabbata labarai akwai da jama'a game da wannan rigakafin, shi yasa ma muka tabbatar cewa ainihin shugaban kasa gabaki ɗaya kenan, watan shugaba Muhammadu Buhari, da shi aka fara wannan rigakafin. Bayan haka nan kuma aka yi sakataren gwamnatin tarayya gabaki daya da sauran manyan 'yan siyasa na Najeriya, wato shugabanninmu kenan. Ma'ana idan jama'a sun ga cewa ainihin su manya, wato shugabanni, sun je sun anshi wannan rigakafin, to lallai ya nuna akan cewa wannan rigakafin ba matsala. Ana kuma kira ga jama'a kowa ma kar ya tsorata, kada hankalin kowa ya tashi ya je dauki wannan rigakafin, na farko kenan. Na biyu, idan mutum bai da lafiya, ina zai je asibiti? Wa zai gani likita? Idan likita bai da lafiya, wa zai gani likita? Amma duk da haka gwamnati ta ce likitoci su za fara ba wannan rigakafin, shi yasa duk wani likita da wani ma'aikacin kiwon lafiya a Najeriya, wato nurses da pharmacists da makamantansu, su ma gwamnati ta ba su wannan rigakafin kyauta. Kowa da kowa ana nan ana kan rigakafin, daga Abuja har zuwa duk wani jihohi a ƙasar nan, a jihohi na Najeriya gabaki daya. Saboda haka abu ne wanda dole da mu da ku 'yan jarida dole mu taimaka mu faɗakar da jama'a game da wannan ainihin rigakafin, akan cewa babu wata matsala. Kullum muna karanta a social media rubuce-rubuce da jita-jita da mutane suke yi akan cewa wannan kasan ba sa yin rigakafin rigakafi na ya kashe mutane. Wannan zance ne da ba ta da tasiri. A bari ma in ba da wani misali guda. Ruwa da muke sha dinnan ita kanta tana da illa jikin mutum. Paracetamol da muke sha kullun na ciwon jiki tana da illa jikin mutum. Duk wani rigakafi da ake mana tun da can su ma sa rigakafi da illolin sa jikin mutum. Saboda haka ita kanta rigakafin coronavirus dole ne a ce ita ma tana tafiye da ainihin nata illoli da ta biyo baya. Amma duk illoli kafin magani mu a kimanci kafin mu saki magani a farawa jama'a amfani da ita sai an tantance an tabbata kan cewa wannan illolin za su biyo baya ba za su yi illa yadda zai kawo ga mutuwa da har zai ta da jama'a hankali ba. Saboda haka dole ne mu ci gaba da wa jama'a bayani akan cewa su kwanta da hankalinsu. Ni ma kaina ina ma shiri kenan in je neman a jami'in wannan rigakafin. Ina ma da gwamnati ta yarda a ja wa iyali na ma. Amma iyalaina ba ma yi fitan kiwon lafiya ba ne. Aka ce a fara da mutuwa na a tabbatar akan cewa eh kowa da cewa mu na fitan kiwon lafiya da shugabanni su da wani rigakafin. Amma nan gaba kaɗan idan aka kai ga iyali ni ma iyalaina insha Allahu dukkansu kowa zai ja mun iya mai amai wannan rigakafin.
Mutane da yawa saboda ni na yi hira da jama'a wasu suna nuna cewa idan ma har za ka yi cutar ka warke to menene sai an yi maka rigakafin tunda ana warkewa. Wasu sun nuna min cewa ai a Najeriya ma cutar ba ta riga da ta zama annoba ba dan me za a karɓa rigakafin. Har yanzu mutane ba su fahimci wannan rigakafin ba. Shin akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na wayar da kan jama'a da faɗakar da jama'a don su fito su yi wannan rigakafin?
Kwarai da gaske na farko shi sa muka ce yanzu haka ma'aikatanmu kullum suna gidajen rediyo gidajen talabijin kuma ana rubuce-rubuce a jaridu akan cewa jama'a su amince akan wannan rigakafin. Bayan haka akwai takardu da yawa da aka bubbuga da kuma social media da ake ta rubutawa ake bazawa a Najeriya gaba ki daya. Duk inda mutum shiga yanzu a ga akwai rubuce-rubuce da ma'aikatanmu muka yi kuma muna kan yi kuma za mu ci gaba da yi mu ƙara tabbatar cewa jama'a sun gane muhimmancin wannan rigakafin. Ba abin da za mu iya fiye da ya wuce wannan. Me ya wuce kuma bayan da jama'a da ya kai ga cewa ainihin shugaban ƙasa shi da kanshi. Allah yana cewa kowa ya bi shugabannin shi. To shugaban ƙasa shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ji haɗa wannan rigakafin. Me zai sa jama'a da mu muka zaɓe shi mun amince akan cewa shi ne shugabanmu da ba za mu je. Me ya wuce wannan kuma? Saboda haka ni a tunanina dole ne mutane su yi tunanin akan cewa rigakafi na da kyau ko bai da kyau. A'a ba ta ma an wuce wannan sai wani naka ya rasu da ainihin ciwon coronavirus shi ne mutum da ya ga muhimmancin wannan abu nan. Shi yasa kuma muka kawo wanda ma duk wanda suka kamu da corona da wanda suka warke da wanda ma ba su kamu ba aka masu wannan rigakafin. Muna kawo su a TV su ma suna ba da labarai yadda abubuwan nasu yake. Idan muka lura ko jiya ina talabijin an nuna wasu 'yan jarido wanda su ma an je wato 'yan uwanki kenan abokan aikinki su ma an je an musu wani rigakafin. Ni kawo ga haka su ainihin masu watsa labaran su ma su yi a musu rigakafin. Jama'a su gani akan cewa hatta ma 'yan jarida su ma ana musu wani rigakafin. Kuma me suka ce su ke rubuce-rubucen sun ce ba abin da ya musu lafiya ɗanau kamar ma an musu allura ne da suka saba yi kullum. Saboda haka mu za mu ci gaba da kira ga al'umma da duniyar ɗan Najeriya duk inda yake rigakafin nan a yanzu ma ba mu gama samun ainihin rigakafin nan ba tukuna za su shiga mai shigowa. Idan suka shigo da shigowa muna kira ga jama'a su daina jin tsoro kada ma wani tare hankalin shi ba abin da rigakafin nan zai mishi insha Allah. Muna kuma fata duk wani illoli da zai biyo baya Allah ya kawo mana saukin ta wannan tana ma duk wani matakai da gwamnati mun dauka matakai daga cewa idan ma mutum ya samu illa daga wani rigakafin akwai matakan za mu dauka za mu yi komai da komai. Don haka ni ma ina kira ga jama'a da kowa ya kwanta da hankalin shi kowa ya kwanta da hankalin shi ya dau wani rigakafin.
Likita me zaka ce wa 'yan Najeriya game da sahihancin ita wannan allurar?
Kwarai da Faransa da Norway da wasu makamai da wasu kasashen Turai sun dakatar da ainihin wannan rigakafin musamman ma na AstraZeneca. Abin da ya faru shi ne jama'a su gane yanzu ba lokaci ne na yin tatsuniya ko awa jama'a ƙarya ba. Kwarai sun dakatar me kawo da suka dakatar. Abin da ya faru shi ne ainihin akwai batch na wannan vaccine ɗin wato wannan rigakafin da aka kirkiro aka kai kasashen su. To su ne wannan batch suke da matsala ba wai ainihin rigakafin ne ita kanta ke da matsala ba. A'a ita wannan batch bari mu bada misali yau kamfanin Dangote ana yin siga kamfanin Dangote ana yin siminti yana iya yiwuwa kamfanin su na Obajana shi zama ta cewa sun kirkiro ka buhunan siminti dubu ɗari sai aka ɗauke su aka yi jiya Sokoto Zamfara da Kebbi sai aka lura ta cewa na ai wannan batch nan da aka yi su na wannan simintin ba su da kyau sai kaga za ta dakatar da amfani da su kenan. Amma kuma yana iya yiwuwa simintin da aka Dangote aka producer ɗinsa a misali a Benue ko a wani kamfanin su daban dake Ogun har ba su da wannan matsalan. To shine irin namu kenan a Najeriya yanzu. An amince akan cewa su ma kamfanin AstraZeneca suke sun amince akan cewa ana samun wannan matsalan amma ba wai ainihin rigakafin ce ke da matsala ba. A'a, lokacin yanayin producing ɗin watan kirkiro ainihin wannan rigakafin ne a wannan lokacin wanda aka yi wannan kasashen su a da matsala shi sa aka takata da yanzu. Ana rara kan bincike a ga me ya faru a kamfanin lokacin ake wannan production ɗin. Amma mu Najeriya ina tabbatarwa 'yan Najeriya mu rigakafin da aka kawo mana Najeriya ba ta ma da alaƙa da wannan ba ma guri guda aka yi producing ɗin su ba. Saboda haka ba mu da matsala mutane su kwanta da hankalin su wannan labari ne daga can kuma Allah ya tsaida wannan abin a can ɗin.
To amin likita, amma mutane na ganin kamar ana so ma a tilasta musu yin wannan rigakafin ne. Shin ya zama dole ne kowane ɗan Najeriya su ya karɓi wannan rigakafin?
A to dama tun da ake polio an taɓa sa wani dole jiya rigakafin ne? Ana yellow fever an sa wani jiya rigakafin ne dole? Lokacin da ake jama'a suke mutuwa da ciwon sankarau wato meningitis kenan, an je gwamnati mun siyo wani rigakafin mun kawo musamman ma a arewacin Najeriya mun taɓa tilasta wani jiya rigakafin ne? Ai bai ga rigakafi ba dole ciki sai in kana so. Mu ma'aikatan asibiti mu ne za mu ce a ya kamata ka je ka yi. Idan misali yanzu rigakafin ciwon sankarau wato meningitis da kullum jama'a suna mutuwa yanzu dai muna wata uku kenan. Allah ya kiyaye an fara zafi kenan yanzu. To yanzu ne ma ainihin ma lokacin ciwon sankarau. To shi yasa mu ma yanzu muke wannan rigakafin mun tilasta wani je ba wanda aka tilasta shi ya je rigakafi. Amma idan mutum ya yi ya taimakawa kan shi ya kuma taimakawa al'umma. Saboda idan ya tafiye da wannan kwayan cutan nan ba za ta mai komai ba. Kuma zai taimaka akan cewa ba zai ma iya yaɗa da wannan cutar sosai ba. To haka yake ma coronavirus ba cewa muke dole ce mutum ya je ya wannan rigakafin ba. Amma abin da muke gudu shine idan cutar ta kama mutum ya mutu kuma fa. Kaga mu ba mai aikin ba kenan. Ina amfanin gwamnati. Shi yasa gwamnati tace a ga rigakafi nan a je a yi amma ba ce dole ba. Ba inda aka ce dole. Idan shi ba tana baya can jama'a tana tijjita akan cewa mu ma gwamnatin Najeriya mun kawo siyan rigakafi. An kawo rigakafi ma zuwa Ghana. Balanta na mu Najeriya muka ci supporta da hankalinsu. To yau ga rigakafi. Jama'a sun ci salon labari ba ina rigakafin ba ne. A'a ya za a tilasta mu jama'a rigakafi. To kasan mu kenan Najeriya sai dai abin namu ya mutu mu ƙara haƙuri da juna mu kuma ci gaba da haƙuri da kuma kira ga jama'a a kai haƙuri a jaɗa wannan rigakafin.
Ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da Tatiana gabatar da shirin Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku masu saurare a sharuwa lafiya.